This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke sauraro kan mita 2531 da mita 41 sai kuma ta yanar gizo ko internet akan voahausa.com. A jamhuriyar Niger ana iya sauraron mu ta gidajen radion amfani sarauniya Nomad da Lol Niya da kuma Fara'a dukan su a zangon FM. Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum, Ibrahim Alfa Ahmed tare da Usman Kabara da kuma sauran abokan aiki daga Washington gundumar Columbia ke farin cikin gabatar muku da shirin mu a wannan yammaci na Asabar ga kanun labarai.
To, wasu 'yan bindiga guda biyu sun harbe wasu jami'an 'yan sanda guda biyu a lokacin da suke tuki zuwa wajen aiki a yammacin birnin Cairo ta kasar Masar. Ɗaruruwan masallatai a ƙasar Faransa sun ba da damar waɗanda ba musulmai ba su je suna gayyatar su domin sanin ɗabi'u da musulunci ya tanada. Jami'ai a ƙasar China sun ce suna ƙoƙarin binciko gano yadda aka markaɗe wani asibiti ɗauke da marasa lafiya da kuma likitoci a cikinsa.
To, a can Najeriya ana samun tashe-tashen kulawa wasu sassan jihar Bayelsa, inda a yau ake ƙoƙarin kammala zaben gwamna. Za mu je cikakken bayani. A ƙasar Ghana, hukumomi da jama'a suna bayyana ra'ayoyinsu kan karɓar wasu fursunoni guda biyu 'yan ƙasar Yemen da Ghana ɗin ta yi daga sansanin waƙafi na Guantanamo da ke na Amurka. Ibrahim Kalmasi Garba yana tafi da filin amsoshin tambayoyinku, amma duk sai kun ji labaran duniya tukunna.
To, jama'a assalamu alaikum, ga kuma cikakkun labaran. Wasu 'yan bindiga sun bindige wasu 'yan sanda guda biyu a lokacin da suke tuki zuwa wajen aiki a yammacin birnin Alkahira ta kasar Masar. Ministan harkokin cikin gida a kasar ya ce an kawo 'yan sandan ne zuwa birnin don ganowa da kuma gudanar da binciken musabbabin harbin da aka yi ranar Asabar a lardin Giza. Rahotanni sun ce 'yan bindigar sun tsere, sannan kuma daga baya ba wanda ya ɗauki alhakin kai wannan hari. Harin ya biyo bayan hari ne da aka kai kwana ɗaya a kan wani otel a ƙasar da ke mashakatar Hagada a jiya Juma'a, inda wasu mahara da wuka suka raunata wasu mutane biyu 'yan asalin ƙasashen Austria da kuma Sweden. Amma jami'ai sun gano kuma sun kashe guda ɗaya daga cikin maharan, inda suka raunata guda ɗaya. Sun kuma bayyana waɗanda aka kai wa harin da cewa suna nan suna murmurewa a asibiti. Masar na fama da yakar ta'addanci tun bayan hambarar da shugaba Muhammad Morsi a shekara ta 2013. Ɗaruruwan masallatai a ƙasar Faransa sun ba da damar waɗanda ba musulmai ba su je zuwa masallatan don ganewa idanunsu ɗabi'u yadda ake yi a musulunci, inda suka bayyana cewa musamman a wannan lokaci da masu tsatsauran ra'ayin addinin suka ja masa baƙin jini sakamakon mutanen da aka kashe a hare-hare na ta'addanci da aka kakkai a cikin ƙasar ta Faransa. Duk da yake dukan masallatan da suke ƙasar guda 2,500 ba su sami zama cikin wannan tsari ba, to amma fitattun masallatai daga ciki suna cikin wannan tsari na wayar da kan al'ummar da ba musulmai ba game da musulunci, har da babban masallacin birnin Paris da ake kira Grand Mosque. Shugaban haɗakar al'ummar musulmin An-Nur Kibait ya bayyana wa manema labarai cewa masallatan na gayyatar al'ummar da ba musulmai ba da su je su yi liyafa tare da su da kuma yin taro na ƙarawa juna sani domin bayyana musu yadda addinin musulunci yake. Haka ma suna iya halartar ɗaya daga cikin sallah biyar da ake gudanarwa a cikin masallatan a rana. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Jami'an ƙasar China ko Sin sun bayyano cewa ana ƙoƙarin gano yadda aka markaɗe wani asibiti ko kuma aka rushe shi wanda ya ɗauki marasa lafiya da kuma likitoci a cikinsa. Lamarin da ya bar gawarwakin da ke mutuwaran asibitin a binne a cikin gumaguman ginin da aka rushe. Abin ya faru ne a ranar Alhamis ɗin da ta gabata a tsakiyar lardin Henan, wanda hakan ya ba da haushi tare da ruɗani kan yadda za a kai wannan ƙarin samami na rusa asibitin ba tare da an sanar da hukumar asibitin ba. Ma'aikata guda uku daga ciki an ruwaito cewa sun samu rauni a wannan rusa gini da aka yi. Wata jaridar kasar Sin ta ce garoki shida daga cikin garokin da ke kwanci a mutuwarin asibitin suna binne a cikin bangorai. Sannan a kalla an bata na'urorin aikin asibitin da tsadar su ya kai kimanin dala Amurka 600,000. Jami'an gwamnatin yankin sun fada wa kamfanin dillancin labarai na Associated Press cewa suna kokarin gano bintiko wanda ya haddasa ko kuma ya kai wannan abu ba tare da ya sanar da asibitin ba. Wani dan bindiga yayi ikirarin bayyana cewa shi yana goyen bayan kungiyar ta'addancin ISIS, ya kuma budewa wani dan sanda wuta a lokacin da yake zaune a motar sa mai lamba ko kuma tambarin yan sanda a jikinta a birnin Philadelphia dake jihar Pennsylvania ta nan Amurka. Hukumomi sun ce jami'in dan sanda an harbe shi da harsasai har guda uku a kafada, ya kuma samu damar bude wuta shi ma cikin karfin hali inda ya na tashi wannan da ya kai masa hari. Maharin ya ratataka harsasai a kalla guda 11 ya kuma ruga inda daga baya yan sanda suka cafke shi. Haka sun bayyana cewa sunan wannan matashi dan shekaru 30 Edward Echa kuma dan garin ne na Philadelphia. Wani shugaban musulmin yankin ya ce ba wata tabbaci ko kuma cewa yana cikin musulmai dumu-dumu ko kuma ya san addinin da yake yi, amma kuma jami'an sun bayyana cewa shi wannan mahari ya taba zuwa kasar Saudi a shekarar 2011 da kuma kasar Masar a shekarar 2012. A ƙarshe, jami'an kasar Mexico suna kokarin maida gagarumin dan fasakorin miyagun kwayoyin nan Joaquin Guzman, wanda aka fi sani da El Chapo, zuwa gidan yari watanni 7 bayan tserewarsa daga fursuna daga baya kuma aka sake damke shi. Shugaban kasar Mexico Enrique Pena Nieto ya bayyana wa manema labarai cewa wannan mai safarar miyagun kwayoyi an danke shi ne a jiya Juma'a, inda ya fara mannawa a kan shafin sa na Twitter cewa buri ya cika yana hannunmu, inda kuma daga baya jami'an tsaro suka sake sanar da shi ko bayyanar da shi wannan mutum a gaban manema labarai da shuɗe riga da wandon atisaye a jikinsa a lokacin da ake fitar da shi daga cikin ta mota zuwa jirgi mai saukar ungulu don mai da shi fursuna tare da wani dan kuransa da aka kama su. Babban lauyan kasar Mexico Arero Gomez Gonzalez ya faɗa wa manema labarai cewa sake kamo El Chapo wani aiki ne tukuru na iya bin diddiki tare da haɗin gwiwar wasu masu shirya fina-finan tarihi na majigin tarihi shi wannan mai safarar miyagun kwayoyi.
Usman Gene karanto mana labaran duniya. Tomadala, ana samun rahotannin tashi-tashi hankula a wasu sassan jihar Bayelsa a kudancin Najeriya, inda a yau ake kokarin kammala zaben gwamna. Na tambayi wakilin Malamido Abubakar Sokoto, wanda yake yana goba babban birnin jihar, da ya bayyana mana halin da ake ciki a yanzu a can.
Wato yau ne ake kokarin kammala zaben gwamnan jihar Bayelsa a karamar hukumar Ijo ta Kudu da kuma wasu mazaɓu da aka soke a baya can, kamar karamar hukumar Ikiromo da kuma Amasoma da ke cikin jihar Bayelsa, wanda idan ba a manta ba, hukumar zaɓe mai zaman kanta ta Najeriya ta soke zaɓen a baya-bayan nan sakamakon irin tashi-tashen hankulan da aka fuskanta a baya can da kuma satar akwatunan zabe.
Ita wannan karamar hukuma ta Ijo ta Kudu, karamar hukuma ce wanda ke akasarinta kusan duk a can cikin ruwa take. Kuma akwai rahoton da ke cewa har yanzu waɗannan tashi-tashen hankulan da aka samu a wancan karo har yanzu ba a daina su ba. Akwai wasu abubuwa da suke faruwa makamanta haka a yau?
Akwai haka gaskiya ne Haji Bayan. Wato kusan kashi 98% na ita wannan karamar hukuma a cikin ruwa take. Wato matsalolin da aka samu shi ne wasu 'yan bindiga ne aka samu suka dora halbe-halbe na mai kan uwa da wadi, yayin da misali suka tarwatsa jama'a suka tada hankali ganin cewa misali kada a kai ga gudanar da shi zaɓe kansa. Saboda al'ummar da ke cikin ita wannan karamar hukuma ta Ijo ta Kudu, wato suna da yawan gaske, da yawan su ya kai sama da 100,000. Don haka har dai zuwa yanzu akwai matsalolin tsaro a wannan karamar hukuma bale ma akai ga gudanar da shi zabe.
Wato ya zuwa yanzu da muke magana da kai babu wani bayani da aka samu na cewa an iya gudanar da wannan zabe a waɗannan yankunan.
Eh to halin da ake ciki shine bayanan da na samu tun da safe akai kokarin tantance mutane saboda tsarin da suka dauko shine a tantance mutum ya kada ƙuri'a kuma ya tafi. To an samu barazanar harbiyar bayan 'yan bindiga shi ya kawo tsaiko game da gudanar da zaɓe a sassan wurin. Amma kamar ƙaramar hukumar Ikirumu na samu bayanin cewa zuwa yanzu ana ci gaba da gudanar da zaɓe. Yayin da wasu mazaɓu da naziyarta a birnin Yanaguwa an gudanar da zaɓe da amasoma ba tare da wani tashin hankali ba. Sai dai daga bisani kuma an samu wasu 'yan daba da suka so su mai da hannun agogo baya. Ko da yake dai rundunar gamayyar tsaro ta JTF ta tarwatsa su a lokacin da muka bar wurin. Sai dai kamar ita jam'iyyar PDP da ke mulkin jihar ta zargi an kashe mata mutane da dama a sakamakon halbe-halben 'yan bindiga da aka yi a sassa daban-daban inda aka gudanar da zaɓe musamman a wani gari da ake kira wato musamman a wani gari na Ikirumu da kuma karamar hukumar Nambe a jihar ta Bayelsa.
Duk waɗannan tashi-tashi hankula na kashe-kashen a yau ne aka same su?
Eh tun jiya ne abin ya fara kamin a kai ga gudanar da shi zaɓe kansa. Sannan kuma yau an samu tashi-tashi hankula musamman halbe-halben wasu da ake zargin 'yan bindiga ne da suka aje makamansu ko suna mara ma wani bangare na ita jam'iyyu daban-daban da suke gudanar da shi wannan zaɓe takara. Ko da yake ka san shi gwamna mai ci yanzu wato Siriyaki Dickson takarar wato ta ji zafi tsakaninsa da tsohon gwamnan jihar Timothy Silva wanda ya taɓa yin gwamna ɗin kuma yanzu ya dawo domin sake neman gwamna karo na biyu.
To akwai rahotanni da wasu kafofin labaru na Najeriya suke bayarwa cewar an sace ko an fauce akwatin zaɓe a wasu yankuna, ko kaga irin wannan a nan birnin Yanagowa?
Birnin Yanagowa ba a samu wannan matsala ba, amma kamar a ƙaramar hukumar Ikirumu da yake mafi yawanci al'umma cikin ruwa ne an samu bayanan satar akwatin zaɓe har ya kai ga su waɗanda suke kada ƙuri'a suka je suna cikin fargaba na ci gaba da zama garin ba ma batun kada ƙuri'a ake yi ba. Yayin da kuma bayanan suka nuna cewa an kone wasu 'yan bindigar da ba a kai ga ganewa ba sun kone gidan kakakin majalisar dokokin jihar Bayelsa.
Madalla gaida Lamido, a ƙasar Ghana ana cacar baki kan yadda ƙasar ta yadda da roƙon Amurka na karɓar wasu fursunoni guda biyu 'yan ƙasar Yemen daga sansanin Guantanamo.
It is not the right move at all.
Yace wannan shawara bai dace a ɗauka a nan Ghana ba, saboda manyan ƙasashe ma da suke da manya-manyan na'urori na binciken laifuka sun kasa rike irin waɗannan mutane. Ya za a ce mu Ghana muke ɗaukan wannan nauyin? Yace wannan ba ra'ayi ne mai kyau ba, saboda idan ka duba Ghana, idan aka zo wurin na'ura da za mu iya binciken masu laifi da wasu makamai, ba mu da ƙarfi a wannan ɓangare. Wasu 'yan Ghana kenan suka nuna damuwansu a kan irin hali da ake ciki, wanda gwamnatin Ghana ta amince da buƙatar ƙasar Amurka wadda ta kawo wasu 'yan prison guda biyu daga yankin Guantanamo wanda Amurka ke tsare da su akan laifuffukan yaƙi. Wani mamba na kwamitin tsaro da harkokin cikin gida na majalisar dokoki da ake kiran shi Majority Derek Oduro ya nuna cewa majalisar dokoki ba ta san da wannan labarin ba. A nasa bangare kuwa, jami'in hulɗa da jama'a na ofishin jakadancin ƙasar Amurka a nan Ghana, Daniel Fennell, ya ce wannan ba abin damuwa ba ne. Yace abin da aka fi bukata shine a maida su 'yan gidan prison din a kasashen su na asali. To amma ko idan ka duba su waɗannan mutane biyu daga kasar Yemen, a daidai wannan lokaci akwai rigingimu da ke faruwa a kasar Yemen. Dalili kenan da aka ba su zaɓi inda suke so, suka ce sun fi son kasar Ghana. don haka wannan babu wata fargaba. A ranar Laraba da ta gabata ne, ministan harkokin kasashen waje Ms. Hana Sewatate ta bayyana matsayin gwamnati akan amincewa da gwamnatin Ghana ta yi akan bukatar da gwamnatin kasar Amurka ta bugaci daga gurinta, cewa za ta kawo wasu 'yan kasar Yemen da suke daure a prison Guantanamo masu sharhi akan harkokin tsaro da siyasa a kasar Ghana. Sun nuna cewa wannan abin bai dace ba. Sai dai Malam Irbad Ibrahim, shi ma mai fashin baki ne akan harkokin tsaro da harkokin kasashen waje da siyasa, kuma shi ne jakadar zaman lafiya a babban zabe da Ghana za ta yi a wannan shekarar 2016, ya ce wannan abu ba abin damuwa ba ne, inda yake man bayanai kamar haka.
Gaskiyar da akwai shi ne, idan ka duba wanda aka taba kamawa aka rike su daga Guantanamo cikin kashi 100, wanda ke komawa su yi yaki ba su kai 10 ba. Sannan ba wasu wanda mutane din ma da ake batun su ba wasu kwararrun mutane ba ne da aka san su. Su ce za an ce kasan Ghana ta ba da nata tallafi kan da da yi a yiya a jawo hankulansu su daina rakiyar aikin ta'addanci da yake-yake a sosirin kuma zaman lafiya. Ina ga abin nan ba wani shani ba ne, kuma Ghana mun taba yi da yan labirin suka samu matsala nan ga karkaran Ankara ta kasuwa kenan, an bude Bujumburan camp bisa mutane bisa da 40,000 sun shigo kasan Ghana ba samu matsala ba. Shigowar mutane zai kawo mana matsala, amma mutane ne an kawo su kasan Ghana, ba wai za a bar su ta shawagi suna cin karinsu ba babbaka ba. A kulle za su kasance ba su cudanya da mutan kasan Ghana, makamai ba kai makamai inda suke, balle su yi sai amfani da wayannan makamai ko kan telefon suke son su gaisa da iyalinsu da kike kasan Yemen. Wannan telefon ba saga ga aka za baye ba.
Baba ya ko muke sashen Hausa na muryar America.
Soma dalla a gaida baban makeri masu sauraro, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu ga Ibrahim Kalmasi Garba da shirin mu na gaba.
Masu sauraron mu, assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku a wannan shirin na amsoshin tambayoyinku. Dan Allah, muryar Amurka me ake nufi da kuɗin ayyukan yau da kullun a kasafin kuɗi da akan yi? Masu tambaya Hadiza da Ummi matan Muhammad mai kayan miya Urji Kwatas Gombe. Muryar Amurka, dan Allah ku bani tarihin hasumiyar Gobarau mai daɗaɗɗen tarihi da ke birnin Katsina. Yaushe aka gina ta? Meye dalilin gina ta? A kuma zamanin wani sarki aka gina ta? Da gaske ne a da in an hau can ƙololuwarta ana iya hango ɗakin Ka'aba da ke Saudiya? Miye alaƙarta da Wali Jodoma? Mai tambaya Haruna Muhammad Katsina. To bari mu fara da tambayar su Hadiza da Ummi matan Malam Muhammad mai kamiya kan kuɗaɗen ayyukan yau da kullun a kasafin kuɗi. Idan suna saurare, ga masanin tattalin arziki Malam Sama'ila Ibrahim Rimaye da bayani.
Ina son Malama Hadiza da Ummi su saurara da kyau. Bari mu fara bayani akan menene ma kasafin kuɗi. To a cikin tafiyar da gwamnati kowace shekara, gwamnati takan fitar da tsari yadda za ta tafiyar da harkokinta na gwamnati a cikin shekara mai kamawa ta gaba. Wato wannan shirin aka yi shi ne a cikin shekara guda. Kasafin kuɗi, gwamnati takan fitar abubuwan da za su shigo ma gwamnati ta fuskar kuɗin shigowa. Sannan kuma sai a fidda tsarin tafiyar da waɗannan kuɗaɗe da za su shigo ta fuskar kashe-kashe. Da yawancin lokaci kashe-kashen nan akan kafa su kashi biyu. Akwai fanni da ya shafi al'amuran yau da kullun na gwamnati, wanda shi ne Malama Hadiza da Ummi suke tambaya. Fannin da ya shafi cigaba, abubuwan da za su kawo cigaba a cikin ƙasa. Ina son Malama Hadiza da Ummi su sani cewa fanni da ya shafi al'amuran yau da kullun na gwamnati a cikin kasafin kuɗi, ana nufin abubuwa da suka zama wajibi na tafiyar da gwamnati ta fuskar kashe-kashe da kuɗi. Wato sun zama wajibi ne domin in dai gwamnatin za ta cigaba, za a gudanar da ita, dole a kashe kuɗi a kan waɗannan irin kashe-kashe da ake kira na yau da kullum. Wato sukan faru ne kusan kowace shekara, an saba da yin su. Saɓanin wancan na cigaba da ba lalle haka zai kasance kowace shekara ba. Misali, al'amura da suka shafi haƙƙi da ma'aikata, albashinsu, kwasa-kwasai da za a tura su su je su yi tarurruka da kuma kayan aiki da za a yi amfani da su ta wurin gudanar da ofisoshi na gwamnati. Kuma wannan haƙƙi na ma'aikata ba lallai ma'aikatan da ke yanzu ba, amma da suka bar aiki a baya wanda ake kira pension. Dukkan waɗannan suna cikin abubuwan da ake kira harkoki na gudanarwa na gwamnati ne da kullum a cikin kasafin. Ina fata kuma Malama Hadiza da Ummu suna ganewa. Al'amura da suka shafi cigaban ƙasa ba ɗayan fanni kenan, su sun shafi abubuwa da gwamnati za ta kashe kuɗi a kai da za a ga cewa sun kawo cigaba a cikin ƙasa. Misali, kashe-kashe na kuɗi da suka shafi yin gine-gine ko dai a ce na makarantu ko na asibitoci ko na hanyoyi a cikin ƙasa, ko sayan wasu na'urori ko kayan aiki da za a yi amfani da su a cikin wannan shekara da gwamnati za ta gudanar. Wato akan kira su waɗannan cigaba, domin ba lallai a ce an kashe kuɗin a cikin shekara an yi amfani da su a wannan shekara kaɗai ba. Kare idan aka yi hanyoyi, kaga za a ɗauka shekaru ana amfani da wannan hanyoyin ba lallai a cikin wannan shekara ɗaya ba. Ko kuma a ce an gyara filayen jirage, ko kuma a ce an sai ma jiragen sama na gwamnati. Wannan fannin yana nufin a ƙarshen wannan kashe-kashen gwamnati tana da wata kaddara da za a ce wannan mallaka ce ta gwamnati. Waɗannan su ake kira na cigaba. Amma wancan na gudanarwa, wato sukan faru ne a kowace shekara, kuma an kashe shi a wannan shekara an kashe su ne. A lallai a ce za a faru da wannan kashe-kashen ruwa su ba.
Wataƙila malamai Hadiza da Ummi za su so su san, idan aka ce kuɗaɗen ayyukan yau da kullum, shin daman kuɗaɗen na ƙasa ne koko dai ana hasashen za a same su ke? Sannan in ana hasashen za a same su ne, ya za a same su?
Ina son malama Hadiza da Ummi su sani cewa shi kasafin kuɗi akan yi shi ne hasashe. Abin da ake hasashen zai shigo, da kuma abin da ake hasashen za a kashe. Ta fannin al'amuran yau da kullum na gwamnati kamar da na bayani, da kuma al'amuran cigaba na gwamnati. Don haka ba wai kuɗin aka tara ƙasa tana aka ce bari a yi kasafin kuɗin ba, a hasashe ne ake na cewa ga abin da zai shigo, ga kuma yadda za a kashe su. To yawanci kuɗaɗen gwamnati dai hanyoyin babban hanya da suke shigowa ga gwamnati ba ta wuce haraji ba. In ka dubi yawancin ƙasashen duniya, haraji shine hanya babba da gwamnati take samun kuɗin gudanarwa. Sai kuma idan ƙasar a ce Allah ya ba albarkatun ƙasa, musamman kamar ƙasar Najeriya, kaga muna da mai, gwamnati takan fitar da mai ta tace shi ta kuma sayar ga 'yan ƙasa da kuma ƙasashe makwabta. Wannan ma hanya ce da ake samun kuɗi. Amma sai babbar magana haraji.
Haka. Sai kuma ansar tambayar Malam Haruna Muhammad Katsina kan tarihin hasumiyar gobarau da ke Katsina. Idan mai tambayar na saurare, ga ansa daga masanin tarihi da ke Cibiyar Arewa House Kaduna, Dr. Salisu Bala da bayani.
Yawa, hasumiyar gobarau wani daɗaɗɗen bene ne ko an ce gini ne daɗaɗɗe wanda yake a cikin ƙasar Katsina. Yana ɗaya daga cikin gine-gine waɗanda suke da ɗumbin tarihi, musamman ma akan abin da ya shafi zuwan musulunci ƙasar Hausa. A harsashe ana ganin ginin wannan hasumiya ta gobarau ya ba mu shekara 600 baya. Kusan masana tarihi sun nuna da cewa an fara gina ita wannan hasumiya ta gobarau wato da shekara ta 1348 zuwa shekara ta 1398. Akwai kasuwa a gefen ita wannan hasumiya ta gobarau. Kuma asalinta an gina ta ne a lokacin zamanin sarkin Katsina Muhammadu Korau, wanda a lokacin ne ake ganin musulunci ya zo ƙasar Katsina. To zuwan musulunci ƙasar Katsina ya sa shi wannan sarki Muhammadu Korau ya yi tunanin yadda zai yi gina masallacin Juma'a da kuma makaranta. To a wannan lokaci sai zamanto an zaɓi wannan wuri inda wannan hasumiya ta gobarau take a yau ita zaman to matsayin wato anan ne za a yi masallacin juma'a kuma a ƙarshe aka tabbatar aka gina masallacin juma'a na farko a nan birnin Katsina wanda wannan hasumiya ta gobarau anan ne ake hawa ake kiran sallah saboda duk jama'a gari su hallara a wannan masallaci na juma'a don gudanar da sallar juma'a a wannan wuri to kafin ginin wannan hasumiya ta gobarau dama wurin matattara ne na manyan malamai wanda suke zuwa suna muzakara suna tattaunawa akan matsaloli da mishkiloli da suka fuskanci al'umma sannan kuma banda harka ta addini da ya kasance an gina masallaci kuma ya samar da makaranta a kusa da wurin musamman a wannan wuri a wannan lokacin shekara ta 1348 zuwa da 98 malamai sun nuni da cewa ana amfani da hasumiyar gobarau don neman hango abokan gaba da suke tahowa don kawo yaƙi daga nesa zuwa birnin Katsina. Abinda yake idan an lura za a ga akwai garuruwa masu ganuwa. Ganuwan nan tana ana amfani da ita wurin samar da tsaro ga biranen ƙasar Hausa. So haka ita ma hasumiyar gobarau idan an hauta can ƙarshe ana hango abin da yake nesa. So da haka ana hango dakaru masu tahowa wurin kawo hari a wannan ƙasa ta Katsina a wannan lokaci.
Sai a kasance da mu mako mai zuwa danjin tambayoyin. Yanzu a madadin Malam Sama'ila Ibrahim Rimaye da Dr. Salisu Bala na Arewa House da suka bamu ansoshi. Da wanda ya haɗa mana sautin Mr. Caleb da injiniyan mu. Ni naku Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa a kasance lafiya lau.
Tuma da lagai da Ibrahimu masu sauraro ga takardattun labaran duniya.
Wasu 'yan bindiga sun harbe wasu jami'an 'yan sanda guda biyu a lokacin da suke tuki zuwa wajen aiki a yammacin birnin Alkahira da ke Masar. Ministan harkokin cikin gidan kasar ya ce an kawo 'yan sandan ne zuwa birnin domin su gudanar da binciken harbin da aka yi a ranar Asabar a lardin Giza. Rahotanni sun ce 'yan bindigar sun nemi tserewa inda daga baya 'yan sanda suka harbe guda ɗaya suka kuma raunata guda. Ɗaruruwan masallatai a ƙasar Faransa sun ba da damar wanda ba musulmai ba su je zuwa masallatansu domin su ga yadda ɗabi'un musulunci suke musamman a wannan lokaci da 'yan tsautsauran ra'ayin addinin suka ja masa baƙin jini sakamakon munanan hare-haren ta'addanci da suka kai a cikin ƙasar ta Faransa. Duk da yake ba dukkanin masallatai 2,500 na ƙasar ne suke cikin wannan tsari ba, to amma fitattu daga ciki irin su Grand Mosque of Paris suna ciki. Jami'ai a ƙasar China na ƙoƙarin binciko wata markaɗewa da aka yi wa wani ginin asibiti ɗauke da marasa lafiya da likitoci a ciki, lamarin da ya bar gawawwakin da ke cikin mutuwaran asibitin a binne a cikin gumaguman ginin da ya rushe. Abin ya faru ne a ranar Alhamis ɗin da ta gabata a tsakiyar lardin Hainan, wanda hakan ya ba da haushi tare da rudani da mamakin yadda za a yi wannan aika-aika ba tare da an sanar da hukumomin asibitin ba. Wani ɗan bindiga ya yi ikirarin cewa shi ɗan magoyin bayan ƙungiyar ta'addancin ISIS ne inda ya buɗe wuta a kan wani jami'in 'yan sanda a lokacin da yake zaune a cikin motarsa mai tambarin 'yan sanda a birnin Philadelphia da ke jihar Pennsylvania ta nan Amurka. Jami'an ƙasar Mexico suna ƙoƙarin mai da gagarumin ɗan fasakorin miyagun ƙwayoyin nan El Chapo zuwa gidan yari bayan watanni 7 da ya tsere aka sake damƙe shi.
Toma da lagai da Usmanu masu sauraro da takardattun labarin da muka zo ga ƙarshen shirin ma wannan lokaci sai cin da ƙarfe 9:30 na dare a agogon Najeriya da Nijar. Idan Allah ya nuna mana za mu taho tafi da shirin nan na mu tattauna da kuma labarai da rahotanni da ɗumuɗuminsu. Yanzu a madadin shi Usman Ahmad Kabara da Caleb wanda ya kula da ɗakin mu na watsa shirye-shirye har ma da injiniya ma wannan yammacin Ibrahim Alfa Ahmed ne daga birnin Washington DC ke cewar mu huta lafiya.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.